يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتاه لقوتا ربيع الآخر شكرة دبو إيدة أريه إيدة أربعين دبير هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شيني كما يداتي دا نوى قوتا يونا شاترة sha tara ga watan 10 shekara ta 2023 shekarar miladiya ɗan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Riyadus Salihin wallafar babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahmarsa idan ba manta ba wancan sati mun fara karatu ne a cikin Kitabul Mansurati wal Mulah littafin da dake bayani game da hadisan da suke a warwatse wanda malam bai ware musu babi na musamman ba da kuma hadisan da suke da dadin karantawa mun karanta hadisi ɗaya ne kawai a cikin babin ko a cikin kitabin hadisin nan mai tsayi dake bayani game da dujal da annabi Isa da kuma Ya'juj wa Ma'juj za mu tashi hadisi na biyu a cikin babin insha Allahu ta'ala malai yace وعن ربيع ابن حراش قال انطلقت مع ابي مسعود الانصاري الى حذيفه بن اليمان رضي الله عنهم ان كربو wannan hadisi daga ربيع ابن حراش ربيع ابن حراش ene daga cikin tabi'ai yake cewa انطلقت مع ابي مسعود الانصاري yace na tafi tare da sahabi Abu Mas'ud Al-Ansari Allah kara masa yarda ila Huzaifa ibn al-Yaman maka tafi wajen babban sahabi Huzaifa dan Yaman shi ma Allah kara masa yarda wanda Huzaifa kamar yadda kuka sani ɗan uwa ane masa laqabi ko ane masa kirari da sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sahabin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan kebe ya gaya masa wasu sirrika wanda hatta makusantansa manya-manyan sahabbai baya gaya masa irin wannan sirri yana da matsayi na musamman a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sahabi Abu Mas'ud ya kama hannun ɗaya daga cikin almajiransa tabi'ai shine Rabi'i suka je wajen sahabi Huzaifa dan Yaman fa qala lahu Abu Mas'ud bayan sun je sai sahabi Abu Mas'ud yace da Huzaifa dan Yaman haddathani ko hadithni ma sami'ta min Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bani labarin wani abu da kaji daga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi fid dajjal game da sha'anin dujal qala sai Huzaifa ibn al-Yaman Allah kara masa yarda yace inna ad-dajjala haqiqa shi dujal ya khuruju zai fito lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara fitowar sa wa inna ma'ahu ma'an wa naran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dujal a tare da shi akwai ma'an ruwa wa naran kuma akwai wuta yana da tafki ko korama wacce a ganin ido zaka ganta garai-garai mai kyau kuma mai dadi haka zaka ganta sannan a gefe daya akwai wuta yadda ka san wuta da ake hurawa to haka yake da wuta wanda ya masa biyayya yayi imani da shi to ga ruwa nan sai ya shiga ciki ya sha yayi abin da zai da shi wanda kuma ya kangare masa ga wuta nan sai ya sa shi a ciki ɗan uwa ina fata an fahimta saboda ka dujal yana da wuta yana da ruwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa ammal ladhi yarahu an-nasu ma'an yace amma kaga wannan abin da mutane suke kallon sa a matsayin ruwa wannan ruwan da mutane suke kallo na dujal annabi yace fanarun tuhriqu yace wuta ce da take kona mutum idan ya shiga cikin ta ma'ana a fili me zaka gani ruwa amma kana shiga cikin ruwan nan ka shiga cikin wutar jahannama ne dan uwan fahimta haka al'amarin yake wa amma allazi yarahu an-nasu naran haka nan abinda mutane suke kallon a matsayin wuta ta dujal wutar da dujal ya tanada wanda zai sa wanda suka bijire masa suka ki imani da shi annabi yace fama'un baridun azbun yace ruwa ne mai sanyi kuma mai dadi ruwan dadi ne ba ma ruwan zarki ba ma'ana wutar dujal kana shiga ciki kuma sai ka samu ruwa mai dadi mai sanyaya rai ka sha ka more abinka faman adrakahu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da saban sa wanda duk ya riske shi minkum daga cikin ku falyaqa fil ladhi yarahu naran ya fada ya afka cikin abin da yake gani a matsayin wuta ma'ana duk wanda Allah madaukakin sarki ya raya shi haddu dujal ya bayyana to abinda dujal ya tanada a matsayin wuta wacce zai sa wanda basu imani da shi ba ya kokari ya fada ciki duk wanda ya fada wutar dujal to ya shiga aljanna Allah kenan ina fata an fahimta fa innahu ma'un adhun tayyibun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace saboda wannan ruwa ko kuma wuta ta dujal da ka shiga ciki sai ka samu ruwa ne azbun mai dadi sannan tayyibun tsarkakakke mai kyau fa qala abu mas'ud sai sahabi abu mas'ud al-ansari Allah kara masa yarda bayan Huzaifa ya gama bashi labari sai yace wa ana qad sami'tuhu yace ni ma tabbas hakika naji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi dan uwa kamar yadda maka karanta wancan sati mun karanta wasu daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki zai jarrabi jama'a da su zai jarrabi mutane da shi daga fitinar da dujal yake dauke da ita mun faɗi wasu abubuwa daga ciki yan uwa wannan hadisi kuma ya kawo mana wani abin daga ciki wanda bamu ji shi a wancan hadisin da muka riga muka gabatar ba daga cikin fitinar da Allah subhanahu wata'ala zai jarrabi al'umman nan da ita akan dujal shine akwai wuta da dujal yake da ita da kuma ruwa da yake da shi kamar yadda al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullah ya faɗa cikin sharhin sahih muslim yake cewa min jumlati fitnati allati imtahana Allah biha ibadahu wannan ruwan da Allah madaukakin sarki ya ba dujal dama ya iya tanadar sa da kuma wutar da ya iya tanadar ta malaci na ɗaya daga cikin jumlar abinda Allah madaukakin sarki ya jarraba al'umma da shi game da dujal li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila Allah subhanahu wata'ala ya haka ne domin ya tabbatar da gaskiya ya kuma lalata ƙarya thumma yafdahuhu ba'du wa yadhharu 'ajazahu sannan kuma daga baya bayan wutar tasa ta bayyana da ruwan nasa ya bayyana wanda ya shiga cikin ruwa ya shiga cikin wuta wanda ya shiga cikin wuta ya shiga cikin ruwa sai kuma Allah madaukakin sarki ya kunyata dujal ya kuma bayyanar da gajiyawarsa lokacin da annabi Isa alaihi salam zai bayyana kuma ya kashe shi to abin tambaya anan shine yan uwa ya akai wuta ta zama ruwa ya akai ruwa ya zama wuta ya hakan za ta faru malamai sun tattauna abubuwa da amma bari mu dan faɗi kaɗan daga cikin abinda malamai suka faɗa al-hafiz ibn hajar al-asqalani alaihi rahmatullah a cikin littafin fathul bari yake cewa hadha kulluhu yarju ila ikhtilafil mar'i binisbati ila ar-ra'i yace wannan abin da zai faru dujal ya kawo wuta da ruwa ruwa annabi yace ita ce wutar wutar annabi yace ita ce ruwar shine ruwan malik ibn hajar yace to wannan duk zai faru ne bisa sabanin abin da ake gani ga shi wanda yake gani din ma'ana a zahiri kamar ibn hajar yake so tabbatar shine ita wutar ruwa ce shi ma ruwan menene wuta ce to amma sai aka khayyala wa mai gani sai aka surantawa mai gani sai yake ganin ruwa a matsayin me
wuta yake ganin wuta a matsayin me a matsayin ruwa inji mana inji ibn hajar al-asqalani yace fa imma ayyakuna ad-dajjal sahiran ko dai ya kasance dujal mai sihiri ne wanda kada ku manta satin da ya gabata nace muku dujal babu wani nassi na hadisi da ya nuna sihiri yake yi ko na ga muku wannan kuma shi kansa malamin zai tabbatar da shi daga ƙarshe to wannan yana kawo ihtimalat ne abubuwan da hadisin zai iya dauka tunda an ce wannan ruwa ne wannan wuta ne sai ya ce to ko dai ya kasance wannan ruwan yana nan a matsayin sa na wuta amma mai kallo yake ganin shi a matsayin ruwa wannan wutar tana nan a matsayin ta na mai na ruwa amma mai kallo yake kallon sa a matsayin me a matsayin ruwa to me yasa hakan ta faru sai ce ko dai ya kasance dujal sihiri yake yi tsafi yake yi dabo yake yi sai ya canza abin da yake na hakika idan ka sai ka kallon sa ba haka ba misali annabi Musa alaihi salam lokacin da yazo fada fir'auna za su yi gasa tsakanin sa dawa da saharatu fir'auna ɗan dabo da matsafin fir'auna me suka rinka yi ba igiya suka rinka tallawa ba da sanduna suna zama me macijai kun ga sai Allah madaukin sarki ta yi khayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a wannan igiyoyin da sandunan da suka rinka jefarwa sai aka canza abin a idan annabi Musa da wanda suke fadar gaba daya sai suke kallon su a matsayin miciji ne mai motsi kaga sai Allah ya ce yu khayyalu ilaihim ko sihru takhyil kenan abinda yake ba haka ba sai ka rinka kallon su a matsayin haka yanzu misali idan ka tunkaro masallacin nan da ka zo nan sai kaga wani katar ruwa ne tafkeken kogi ne anan wajen ina fata an fahimta ai muna jin irin wannan labaran ko ana yi sihiri ne a wannan ai zahiri ne shi kalolin ai zahiri ne wannan eh zahiri ne wannan abane da zaka ganshi sai dai in ka je sai ga zan ba haka ba amma wannan idan ka za a sihirce yanzu misali masallacin nan ba masallaci bane to kawai sai ga kogi a wajen idan ba zaka tawo kuma kogi zaka fada ba zaka fada kogi ba me za ka gani wajen zaka shigo gini zaka gani to shine sihirin takhil kun ga sai annabi Musa ya rinka kallon wannan abin da suke jefarwa a matsayin mai miciji to wannan shi ma haka ne inji malam ibn hajar yace za ta iya waye kasance dujal ya mai da ruwa ya zamto me wuta ya mai da wuta ta zamto me ruwa amma a zahirin sa menene wuta ce da ruwa ɗan uwan fahimci wannan haka ibn hajar ya faɗa yace fa yukhayyilu shay'a bi suratin aksahu saboda ka sai canza abu da surar da take akasin asalin sa wannan shine magana ta farko sai yace wa imma ayyaja'ala Allahu bi ardil jannati allati yusakhiruha lid-dajjal naran وباطن النار جنة هذا هو الراجح yace ko kuma Allah madaukakin sarki ne ya yassare wa dujal wani ruwa da wata wuta ta yadda wutan karkashin ta ruwa ne mai dadi idan ka shiga zaka samu shi kuma ruwan karkashin sa wuta ce mai zafi idan ka shiga zaka kore sai ce wannan kuma shine zancen da ya farin jaye kaga sai ya nuna cewa ba zancen sihiri ne farin jaye ba wannan zance ne farin jaye yassare wa Allah ce ko shine abin da na ga mana wancan satin ai nace Allah madaukakin sarki ya yassare wa dujal wadannan abubuwan ne dan ya jarrabi mutane saboda ka dujal babu inda aka taba rayuwa cewa mai sihiri ne ko dan tsafi ne ba tsafi yake yi ba kawai Allah madaukakin sarki ya yassare masa dan ya jarrabi mutane eh kamar Haruto Maruto ne da Allah ya sako da su duniya mala'ikun Allah ne subhanahu wataala ya sako da su duniya suke koyawa mutane tsafi dan me dan ya jarrabi mutane ba haka bane وما انزل على الملكين ببابل مي هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر اصلن سو ملائكون الله مدوكين سركي ne sako da su kasa dan ya jarrabi mutane ga suwa za su yi da'a su kauce wa sihiri su ki koyarsa suwa kuma su rungume shi hannu bibi to shi sa duk wanda za su koya sihirin sai sun ce masa inma nahnu fitnatun mu fa fitna ne fala takfur kada ka kafirta dan koyan sihiri kafirci to amma mutane duk da haka sai sun je sun koya to wannan shi ma haka ne saboda haka ɗan uwa zancen da yafi ƙarfi shine a wutar da Allah madaukakin sarki ya sare wa dujal wuta ce a matsayin wuta amma kuma idan ka shiga cikin ta Allah madaukakin sarki zai mai da ita ruwa ka samu ruwa mai dadi a ciki haka nan shi ruwa ne a zahiri zaka ganshi amma idan zaka shiga ciki zai zama to mai kenan zai zama to wuta saboda haka muminai ba za su yarda su shiga ruwan dujal ba za su shiga mai din sakin za su shiga wutar sani saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wasici da cewa idan ka riski lokacin ka shiga ina ka shiga wuta kada ka shiga ruwan dujal saboda wutar da ka shiga zaka samu ruwa ne mai dadi mai gardi ka saka hanka ka fito ka ci gaba da harkokinka Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga sharrin dujal وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديثنا اكو اتكين باب ان كربو شي daga sahabi Abdullah dan Amru dan As Allah kara masa yarda da shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa yakhruju ad-dajjal dujal fa zai fito fi ummati a cikin al'ummata fayamkuthu 40 zai zauna 40 la adari 40 yawman marwayin hadisin sai yace ban sani ba abinda ake nufi kwana 40 aw 40 shahran ko wata 40 aw 40 aman ko kuma shekara 40 amma arwaya bai amin tabbatar da menene a ciki ko wanne ne a ciki 40 yawman ko yawwa arwaya farko ta tabbatar mana da kwanaki 40 ne kamar yadda muka karanta a baya shi sa Malik ibn Hajar yake cewa والجزم انها 40 يوما كما تقدم abinda yake yankakkiyar magana babu shakka akan ta shine kwana 40 kamar yadda ya riga ya gabata a riwayar da ta riga ta wuce a baya annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace fa yab'athu Allahu ta'ala Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala zai aiko annabi Isa dan Maryam ira da aminci su kara tabbata a gare shi fayatlubuhu sai ne mudujal duk inda yake a fadin duniyar nan fayuhulikuhu ya halaka shi kamar yadda makaranta arwa baya zai same shi ne a ina a inda ake ce masa babuluddin babuluddin wani kauye ne ko wata alƙarya ce a ina a Palestine eh anan babuluddin take anan annabi Isa zai tarar da dujal bayan ya gama shigantakansa kuma ya halaka shi malamai suka ce wannan baya kore ruwaya kuma da take cewa idan aka haɗu tsakanin annabi Isa da dujal saboda dujal ya ga mutuwarsa zai motsi ya motsi kasance kamar dan kwaro haka zai kasance ruwaya ta tabbata da wannan to wannan baya kore wannan ruwaya cewa annabi Isa zai kashe shi bayan ya motsi kuma annabi Isa sai ya karasa shi kuma kowace ta tabbata ko ya motsi kuma an kashe shi waye kashe shi annabi Isa alaihi salam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kashe shi thumma yamkuthu an-nasu sab'a sinina sannan bayan nan sai mutane su zauna su ci gaba da rayuwar su a duniya tsawon shekara 7 laysa bayna ithnaini adawatun babu gaba tsakanin mutum biyu ana yin rayuwa a ta mutunta juna ana yin rayuwa ta jin dadi da bin Allah madaukakin sarki tsakanin wani da wani babu adawa babu gaba kowa yana son kowa har tsawon shekara 7 malamai suka ce akwai ruwayoyi da yawa hadisai sun inganta da suke tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam zai zauna ne a duniya shekara 40 wannan ruwaya kuma ta nuna annabi Isa zai zauna ne shekara nawa shekara 7 to ya za mu hada waɗannan ruwayoyi guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce yadda za mu hada waɗannan ruwayoyi guda biyu shine ita ruwaya ta farko da take bayani akan shekara 7 tana bayani ne akan muddar da annabi Isa zai zauna a duniya bayan ya sauko daga sama ne an fahimta suka ce annabi Isa alaihi salam kafin Allah ya dauke shi zuwa sama shekarsa 33 bayan yayi zaman da zai kuma a sama Allah madaukakin sarki zai dawo da shi ko ya aikata duk abin da zai aikata sannan kuma Allah ya kara dauke kayansa daukewa ba irin ta farko ba daukewa ta farko an yi sama da shi ne ba mutuwa yi ba daukewa ta biyu kuma fa zai mutu ne kamar yadda kowanne rai yake mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut saboda haka annabi Isa shi ma yana da rai saboda haka wannan ran nasa zai dan dacin mutuwa yadda kowa ya mutu annabi Isa shi ma zai mutu saboda haka daukewa ta biyu annabi Isa zai mutu ne zai rasa kamar yadda kowa yake mutuwa to da annabi Isa ya dawo kun ga 33 ga 7 nawa kenan 40 ta cika haka wasu malamin suka faɗa suka ce annabi Isa alaihi salam zai zauna shekara 7 da sauran mu'minai sannan sai abin da zai faru ya faru wasu malamin suka ce a'a ba haka bane muddar da ake nufi ta shekara 7 shine bayan mutuwar annabi Isa ai ba'da wafati Isa alaihi salam annabi Isa zai sako shekara 40 a cikin mutane bayan dawowarsa kenan ba kafin ya mutu ba daga dawowarsa daga sako da shi daga sama zuwa komawarsa ga Allah subhanahu wataala shekara 40 za a samu idan aka samu shekara 40 kuma sai Allah ya dauke mutane ashe Allah ya dauke annabi Isa ta hanyar ya mutu to idan annabi Isa ya mutu kuma sai ya kasance mutane sun rayu shekara 7 sannan sai abin da zai faru ya faru kamar yadda zamu zo mu karanta yan uwan fahimci wannan ko yawa to ga yadda abin yake sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace thumma yursilullahu azza wa jalla rihan sannan sai Allah madaukakin sarki ya turo da wata irin iska baridatan mai sanyi min qibali shami ta nahiyar garin sham eh ta sham iskar zata kwararo ta shigo duniya gaba daya ko ina sai ta shiga bar ku ji aikin iskar fala yabqa ala wajhi al-ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw imanin illa qababathu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu a wani rai da zai saura a doran kasa babu wani mutum a doran kasa da zai saura wanda yake da gurgurdan kwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa ko kwayar zarra na alkhairi a cikin zuciyarsa sai wannan iskar ta dauke shi ya mutu an wa fahimci wannan iskar da ta zo daga sham Allah madaukakin sarki zai kaddara duk wani mumini da yake akwai kwayar zarra fa na alkhairi ko imani a cikin zuciyarsa sai wannan iskar ta shiga inda yake duk inda ya gudu duk inda ya buya duk wani lungu da sako da zai shiga sai wannan iskar ta je ta shiga ta buge shi ta dauki ransa in dai mutum mumini ne in kaga mutum bai mutu ba a wannan lokaci to akwai matsala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه النبي إرادة أمن تسأر تبتع قريشة حدى ذا مقدرة إذا متنزي إيش قد كن دوسي شين كبد الجبل أطاق دوسي ببن دوسي أطاق شبيو كش قد لك يا عرفيك كاك أرشان أروي كنان أرشان كاريا كنان النبي يتوى أن إسكا سيتا ستا دا تاش قد كن دوس أنن تاتلو كرمو من انتابتوريش kaga inda zaka shiga cikin dutse iska ta shiga ta kashe ka to ina kuma zaka shiga ka tsira amsa shine babu duk inda mutun zai shiga inda akwai imani zata bi shi zata shanshano imanin ta bi shi ta kashe shi fa yabqa shirarun nas sai kasance babu wanda suke saura a duniyar gaba daya sai a shararan mutane su kadai ne a duniyar fi khiffati at-tayri wa ahlami sibai zasu kasance akan wani dabi'u guda biyu fi khiffati at-tayri wajen rashin sauri wajen rashin nauyi da gaggawa irin ta tsuntsu yana da sauri wajen tafiya tunda shi tashi yake ko inda zaka tafiya da kafarka daga nan zuwa can idan tsuntsu ne fa zai fi ka sauri to suna da gaggawa wajen yin barna mutane wannan lokacin wa ahlami siba suna da dabi'u kuma irin na namun daji as-siba'u sune da namun dajin da suke farauta zaki kura damusa kyarkeci irin namun dajin da suke farauta da hakori su kama dabba suna kace musu asiba eh irin wadanda suke zama su shimfida hannun su haka duk sun shiga ciki to ya kake kallon rayuwar zaki a daji ya yake zalunci ne kai wanda yafi karfi ya tirmishe shi kawai to shine abin da za a rinka yi a duniya zai kasance babu kunya ba tsoron Allah babu ya kana babu sanin ya kamata wanda ya fi wani karfi zai buge shi kwata abin da yake da shi za a yi ta ashararanci za a yi ta fasadi duk abin da yake babu kyau za a rinka yin sa a fili ba mafadi in ka ji lokacin da ake cewa yi komai ba komai bane to wancan lokacin ne Allah kada kai mu wancan lokacin komai za a yi shi ba komai bane komai za a yi shi hadisin da ya gabata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace namiji da mace za su fito tsirara akan titi suna zina namiji da mace tsirara za su fito akan titi kowa yana kallon su za su rinka zina kamar yadda kaga dabbobi suke yi dan akuya ya ba akuya akan titi yanzu kai da kake nasa kai ka so shi daga kasuwa yana jin kunya ka ne baya jin kunya ina ruwansa da kai babu ruwan in ma ka tsaya sai ya bige ka ba haka bane to haka zamanin zai kasance so da ka annabi sai ya kwatanta su da wadanda bi guda bi khiffatu al khiffa shine abin da yake rashin nauyi rashin nauyi khiffatu at-tayr suna da rashin nauyi irin na tsuntsu yadda yake da saurin kai kawo yanzu tsuntsu daga nan in ga dama ya tashi nan ya dawo nan to suna da sauri wajen barna da yada fasadi sannan wa ahlami siba suna da dabi'a irin tawa namun daji namun daji yanzu kura an ta jin yunwa ya ta shiga cikin dabbobi ne kawai ta kashe wanda ta kashe ta ci ta tafi ta bar sauran zaki shi ma haka yake duk haka suke barna da rashin kan gado la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mutane ne da la ya'rifuna ma'rufan babu wanda ya san abin da ya dace a cikin su duk abin da yake daidai babu wanda ya sani a cikin su wa la yunkiruna munkaran babu kuma wanda ya san menene rashin daidai ba sa sanin abin da yake daidai ba kuma sa daina abin da yake ba daidai ba ba sa inkarin munkari ba kuma sa aiki da abin da yake daidai wannan al'umma da alkiyama ta tashi akan su kenan fa yatamassalu lahum ash-shaytan fa yaqul ana nan ana nan sai shaydan yazo musu a surar mutum shine fa yatamassalu ai fa yatasawwaru sai shaydan ya shiga surar wani mutum sai yazo musu fa yaqul yace da su ala tastajibuna ba za ku amsa min ba ba za ku bi ni ba ba za ku karbi kira na ba fa yaquluna sai mutane su ce masa a wannan lokaci su wadancan ashararan mutane sai su ce masa fa ma ta'muruna me kake umartan mu da shi za su gaya wa shedan haka me kake so mu aikata fa ya'muruhum bi ibadatil awsan sai umarce su da bautawa me gumaka yan uwa kun ji za a dawo a ci gaba da bautar gumaka karshen duniya kenan shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi sai innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba addinin musulunci ya fara bako a lokacin gumaka su suke sharafin su masu bautar gumaka su ne manya a cikin mutane annabi ya ce haka addinin musulunci ya shigo wannan ya ratso wannan era din Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya fantsama ya yadu har ya kasance addinin musulunci ya lalata wannan bautar gumaka sai tarihi amma sai annabi ya ce wasa yaudu ghariban kama bada karshen duniya addinin musulunci zai dawo bako kamar yadda ya fara yadda addinin musulunci ya fara a bako to karshen duniya ma haka addinin musulunci zai fara sai annabi ya ce fatuba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga waɗannan baki wanda ya tsaya su kankame addinin musulunci a lokacin da yake cikin halin ni'asu to karshen duniya dan musuluncin ma neman sa zai arasa sai kasance an dawo babu abin da ake bauta sai gumaka gaba daya wa hum fi zalika darrun rizquhum hasanun aishuhum a lokacin da suke wannan bautar gumakan darrun rizquhum arziki yana zuwa musu ta ko ina arziki yana zuwa musu a yalwace shine darru rizquhum arzikin su a yalwace hasanun aishihum rayuwarsu kyakkyawa suna rayuwa mai kyau ba su rasa amfanin gona ba ba su rasa kayan abinci ba duk wani abin da ka sani na morewar rayuwa suna da shi amma sun koma bauta wa gumaka thumma yunfakhu fis-suri yan uwa ana wannan yanayin Allah madaukakin sarki ya dauke duk wani mumini a duniya babu sauran mai imani dama annabi ya ce mana duniya ba ta tashi ba har sai an rasa mai cewa Allahu Allahu duniya ba za ta tashi ba har sai an wayi gari babu mai cewa Allahu Allahu babu gaba daya dan Allah ya dauki masu imani duka da wanda yake da wani abu na alkhairi a zuciyarsa sai a shararan mutane ana ta shararanci amma kuma sai Allah ya turo musu dukiya sai Allah ya ba su dukiya kun san dukiya za ta zama tufa wadatacciya a ƙarshen duniya ƴan uwa bi yadda ake ta kai kawo akan dukiyar nan ake ta kashe juna akan dukiya ake ta cin amanar juna akan dukiya ake ta abubuwan da ba su dace ba akan dukiya ƙarshen duniya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za ta kwarara wani zai zo aje maka daloli a kofar gidanka ka fito kai bal da su ka ce wai aje min shara sai zai aje maka daloli buhu guda a kofar gidanka ka fito kai bal da su ka ce mutane su zo su rinka aje mutane shara ba abin da zake da su hadisi ya tabbata a cikin Bukhari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duniya ba za ta tashi ba la taqumu sa'a hatta nazala fikum ibnu maryam har sai annabi isa dan maryam ya sauka a cikin ku hakaman muqsitan zai sauka a matsayin mai hukunci na adalci da gaskiya annabi isa alaihi salam annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin sai lissafa wasu abubuwa daga cikin annabi isa zai sai ya ce yaqtulul khinzira annabi isa zai kashe alade duk inda alade yake sai an bi shi an kashe shi ashe kaga mai hukuncin alade kisa kisa duk inda alade ya zo yake a lokacin annabi isa sai ya bi shi ya kashe shi da shi da mutanansa zai kasance babu alade yace wa yaktiru saliba zai karya cross duk inda cross yake annabi isa zai bi shi ya karya nomo christianity a lokacin kenan ba wani sauran christianity a lokacin duk za a tafi da ita annabi isa alaihi salam zai wannan sannan yace wa ba'ul jizyata zai kuma sauke jizya babu haraji an daina karba haraji ina yan adaidai da sau ina masu shaguna ina yan kasuwa an daina karba haraji idan annabi isa ya dawo da duk da an daina karba gaba daya annabi isa dai ya hana to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ƙarshen hadisi sai ya ce wayafibul mala ko wayafibul malu dukiya za ta kwarara dukiya ta kwarara za ta yi yawa to har ƙarshen duniya haka rayuwa za ta tafi dukiya za ta yi yawa yanzu ne za a ta neman dukiya babu amma lokacin annabi isa alaihi salam idan ya zo dukiya ta kwarara to haka har zuwa lokacin da alkiyama ya tashi mutane suna cikin rayuwa mai kyau amma duk da haka suna bautawa wani Allah suna bautar gunki ana wannan ne yan uwa thumma yunfakhu fis suri kawai sai a busa a kaho shikenan duniya ta kare yan uwa thumma yunfakhu fis suri sai a busa a kaho busa ta farko kenan fala yasma'uhu ahadun babu wanda zai ji wannan busar illa asgha litan wa rafa'a litan has ya karkatar da kansa kasa ya karkatar da kansa sama shine litan ai mala ya karkatar da kansa ma'ana ya dan kasa da kansa ya ga ta ina wannan karar busa take fitowa sai ya kara daga kansa ta ina wannan busa take kara fitowa duk wanda ya ji busar ko wane ne ai gashi yace fala yasma'uhu ahadun babu wanda zai ji wannan busar illa asgha face sai ya tsaya ya saurara shine asgha kasa kunne zan saurara abu litan shine dan karkatar da kansa kasa warafa ya kuma dago kansa litan shi ma ya dan karkatar da kansa wai yana kirdado daga ina wannan busar take fitowa daga ina wannan karar take fitowa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa awwalu may yasma'uhu farkon wanda zai fara jin wannan busar ta kaho da mala'ika zai yi rajulun yaluqu hawba iblihi shine wani mutum yana fafface yana gaggyara tafkin da raƙumansa suke shan ruwa tafkin al-hawb kamar yadda muka bayani shine tafki dan karamin tafki na ruwa yaluqu kuma shine yana gaggyarawa yana faffacewa yana dan toshe nan ruwa yana fita ta san ruwa na sai ya zo yana gaggyara shi da tabo haka to shine zai fara jiwa dan bayan gari sai shi zai fara jiwa wannan busa yana jin wannan busa kuwa fayus aku sai ya fadi ya mutu nan take zai fadi ya mutu wa yasaqu an-nasu hawlahu dum mutan da suke kewaye da shi suke kusa da su su ma duk wannan busar za ta yi ne za ta isa kunnun su kuma kowa yana ji zai fadi ya mutu nan take sun mai rasulullahi aw qala yunzilullahu matar idan kowa ya mutu zai kasance duniyar babu kowa kowa ya mutu ɗan uwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine fala tasma'u illa hamsan babu abinda zaka ji a duniya kawai sai shiru kawai zaka ji ba komai ba mutane ba aljannu ba dabbobi ba tsuntsaye ba kwari komai babu kullu nafsin za'iqatul maut tadra akansa Musa ta farko kenan komai sai ya tafi shine Allah ya ce wa nufikha fi suri fasta'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah ta za a yi busa a cikin kaho fasa iqa man fi samawati as-sa'iqu anan wajen shine mutuwa ba su ma ba duk wanda ke cikin samai da ke cikin sukasai kowa sai ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama thumma nufikha fihi ukhra to sannan kafin ai ukhra din shine zamu ji abin da zai faru shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke ba mu labarin shi thumma rasulullahi sai Allah ya aiko auqala ko kuma cewa yi yunzilullahu madaran, sai Allah ya saukar da wani ruwa tsakanin busa ta farko da busa ta biyu, za a yi wani ruwa eh tazara, wai ba da an mutu za kuma ƙara busa ko ya tashi ba, a akwai tazara gurgudan muddar da Allah madaukakin sarki ya baro kan sani akanta, shekara nawa ne Allah madaukakin sarki ya sani, sai Allah ya saukar da ruwa ka annahu at-tallu aw adh-dhullu, ruwan zai kasance kamar at-tallu shine ruwan da yake mamako, fa in lam yusibha wabilun fatal, idan ruwa mai yawa bai same ta ba, to at-tallu ruwan da ake yi wanda ba mai yawa cancan ba zai iya samun ta, aw adh-dhullu ko kuma ruwan zai kasance kamar me, kamar girgije, kamar inuwa, saboda yawan sa ya mamaye ko ina a duniya, fatambutu minhu ajsadun nas, wannan ruwan da Allah madaukakin sarki zai saukar, ka'ida a duniya, a rayuwar duniya idan Allah ya saukar da ruwa shuka ce take fitowa daga ina, daga jikin ƙasa, ba haka bane, amma shi ruwan da Allah madaukakin sarki zai na ƙarshe shine idan Allah ya ruwa sai jikin mutane ya rinka tsirowa kamar yadda ka san shuka tana tsirowa, kowa zai mutu, da wanda yake cikin kabari, da wanda suke yashi a duniya, da wanda ma suka fada ruwa suka mutu, da wanda kura ko zaki ya cinye, dukkanin su gaba daya, abinda ke saura a jikin mutum shine wannan kashin bayan sa na ajabul zanab, shi kadai ne zai saura a cikin mutum, komai na mutum riddigewa ke zama kasa, sai wannan kashin Allah madaukakin sarki yayi alƙawari shi ba zai lalace ba, shine ajabul zanab, kashin gadan baya, spinal cord ba, to wannan kashin idan aka wannan ruwa ɗan uwa sai jikin mutum ya fara tofuwa daga gare shi, komai sai ya rinka haduwa, hannu ya hadu, kaza ya hadu, mutum da ya dawo yadda yake, ta dalilin mai, ta dalilin ruwa, kun ji ikon Allah, ayi ruwa a duniya shuka ta fito, ga kuma ruwa da aka yi mutum ne zai fito, subhanahu wa ta'ala, fatambutu minhu ajsadun nas, sai mutane su rinka tsirowa sakamakon wannan ruwan, jukkunan mutane rinka fitowa, thumma yunfakhu fihi ukhra, sannan sai a ƙara yin wata busa ta daban, wannan busa ta mutuwa ce, wannan kuma busa ta tashi ce, iko sai Allah, an yi busa an mutu, kuma an yi busa an tashi, duk da busa ɗaya, subhanahu wa ta'ala, fa idza hum qiyamun yanzuruna, sai kaga mutane ga sanan duk sun tashi, kowa ya tashi, wannan yana kallon wannan, shi ne yanzuruna, wannan yana kallon wannan, shi da suna cewa ya laitana ko ya wailana man ba'athana min marqadina, ya wailana ko ya wailana ne ko man ba'athana min marqadina, sai a ce musu hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursaluna, mutane su rinka cewa waya tashe mu ne daga inda muke kwance, sun dauka ma hutawa suke, waya tattashe mu daga inda muke kwance, sai a ce musu hadha ma wa'ada ar-rahman, wannan shine abinda Allah ya muku alƙawari a duniya, yace zai kashe kuma ya tashe ku ya muku hisabi, yanzu lokacin ne zo, shine abinda annabawa suka dade suna gasgata muku shi, suna ga ya muku shi, lokaci yayi, saboda kowa sai ya tashi, wannan yana kallon wannan, wannan yana dubin wannan, shine yanzuruna suna kallon juna, thumma yuqalu, sannan sai a ce waye zai ce, shine Allah madaukakin sarki, ayyuhan nas halummu ila rabbikum, ya ku mutane ku taho a taho wajen Allah subhanahu wataala, zance ya kare kenan, a taho wajen Allah subhanahu wataala yanzu hisabi za a yi, kowa zai girba abin da ya shuka, kowa zai girba abin da ya shuka, sannan sai a ce waqifuhum innahum mas'uluna, a tsaye da su, kowa a tsaye da su, wallahi kowa sai an tambaye shi, su ababan tambaya ne, kowa sai ya kawo accountability na abin da ya aikata a duniya gaba daya, daga lokacin da mutum ya balaga zuwa lokacin da mutum numfashinsa na ƙarshe ya kare, wallahi sai an masa hisabi akan wannan muddar duka, waqifuhum, Allah zai ce a tsaye da su, kowa ni ina ciki, kai kana ciki, dukkanin mu muna ciki, babu wanda zai iya guduwa, babu, a wani lokaci ne idan aka tattaru sai Allah madaukakin sarki yayi kuwa yace ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, Allah zai yi kuwa ya ce ya ma'asharal jinni wal insi, ya ku taron mutane da aljanu, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardh, wanda yake da iko da dama ya iya fita ya gudu ta sasanni na sama ko na ƙasa, ya aikata an bashi dama. Wai zai iya gudu? Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar, kalla la wazara ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Dan adam a wannan lokaci zai rinka cewa dan Allah ina wajen gudu, duk wanda ya shafi karfin cikin sa wallahi ɗan uwa haka mutum zai rinka cewa ayna al-mafar, ina zan gudu, ka nuna min wajen gudu. Sai masa kalla la wazara ina, a yanzu ila rabbika yawma idhin al-mustaqar, matabbata izuwa ga ubangijinka take, idan maka gudu zan sa ka je, la malja'a ne wala manja minka illa ilaika, ba maguda ba matsira daga gare ka sai zuwa gare ka, ka gudu daga Allah kuma ka je wajen wa kenan. Ki yan uwa, wannan lokaci ne za a tsaye da mutane zai musu tambaya, thumma yuqalu, sannan a ce akhriju ba'san nari, Allah madaukakin sarki sai da mala'iku ku fito da rabon wuta. Mutane da suka tattaru a fito da rabon da wuta za ta samu, a fito da rabon da wuta za a samu. Ita kuma wutar jahannama, ƴan uwa, a wannan rana Allah subhanahu wata'ala zai sa a jijjigo ta daga inda take, kamar yadda hadisin Muslim ya nuna, tana da linzami majanyi guda 70,000, kowanne linzami ɗaya akwai mala'ika 70,000 da yake janta. Wallahi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Wutar jahannama tana da majanyi 70,000, kowanne majanyi ɗaya akwai mala'ika 70,000 da yake ja, amma tana wujijjiga su, za a kawo ta filin jahannama a lokacin, kowa yana kallanta, kowa sai ya ganta. Wa za'a rabbuka wal malaku saffan waji'a yawma idhin bi jahannama, Allah ce za a zo da jahannama a wannan filin kiyama a aje ta, dan ka san ba ranar wasa bace, kowa zai ganta. To ƴan uwa, a wannan lokacin ne fa sai Allah ya ce a fito da rabon wuta wanda za su shiga cikin ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kana kallanta a lokacin takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, takadu, Allah ya ce ta kusa, tamayyazu, ta haɗe duk wanda yake wajen, min al-ghayb, saboda fushi ta yi fushi a lokacin an saba Allah, an yi wa Allah ba daidai ba. Ita kuma ita ce abinda Allah ya tana da danyo wanda suka saba masa hukuba. A lokacin za a zo da wutar jahannama, sai Allah madaukakin sarki ce ya kalli mala'iku ya ce musu ku fito da rabon wuta. Subhanallahi, kai akwai aiki. Fayuqal, sai a ce kam min kam, daga adadi nawa ne rabon wutan, adadi nawa ne rabon wutan. Fayuqalu, sai a ce da su min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in, daga dukkan mutum 1,000 rabon wuta shi ne 999. Mutum wani aljanna kenan, mutum ɗaya. Allah zai ce a fito da rabon wuta, sai mala'iku su ce ya rab, mutum nawa ne rabon wuta? Sai Allah ya ce daga dukkan mutum 999 ƴan wuta ne, mutum ɗaya shi ne ɗan aljanna. فذلك يوم يجعل الولدان شيبا, annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace kaga wannan yinin shine yinin da zai sa dan karamin yaro ya furfura, ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ba? Yawmun yaj'al alwildan me shiban, wani yini ne wanda zai sa dan karamin yaro ya furfura. Ya furfura, ka san furfura kala biyu ce, akwai furfurar wahala da tashin hankali, akwai furfurar shekaru, ba haka bane? Akwai shekaran da idan ka kai ko kana so ko baka so sai kanka ya fari, ko kana so ko baka so kanka zai fari. Na'am, wace ce ta baiwa kuma? To akwai dai, akwai, na fi sani da akwai ta wahala, akwai ta ƙwarai da gaske. Idan kuma musamman wahala, in aka ce wahala ba wai lallai wahala ta jiki ba, musamman wahalar zuciya, mutum ya shiga wani tsoro da firgici da razani, Allah an baka wasa ban ka tashi da safe sai daga farfara na fito makakiya. Wanda da gaske in ka shiga wani yanayin hankalinka ya tashi kaga mutuwa miraran Allah ya tsamar da kai ban baka wasa ba sai daga farfara ta fara fitowa. To yawa duk abin da ke kawo farfara irin wannan tashin hankali to Allah madaukakin sarki ya ce wannan yinin shi zai sa dan karamin yaro farfara ta fitar masa.
وذلك يوم وذلك يوم يكشف يكشف عن ساقين
كما wannan yini ne da za a yaye kauri za a yaye kauri me ake nufi da yaye kauri malamai suka ce an haqa'iq al-umur wa shada'id al-ahwal ma'ana za a yaye haqiqanin bala'i da musifa mutun ya gansa tsirarar su. In ana cewa bala'i da musifa mutum kawai labarin sai yake ji amma kaje lahira kaga bala'i da musifa tsirarar su a wannan rana ta shine yawma yukshafu an saqin. Wasu malaman tafsirin suka ce a yawma yukshafu an saqin shine ranar da Allah madaukakin sarki zai bayyana mutane su masa sujjada. To duk wanda bai bi Allah madaukakin sarki a duniya ba sai wannan kashin bayan nasa kawai sai ya tsaya kamar sanda zai iya dukawa ba zai duka ba. Yawma yukshafu an saqin wa yad'una ila as-sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yad'una ila as-sujudi wa hum salimuna. Allah ce yawma yukshafu an saqin ranar da za a yaye kauri. Wasu malaman suka ce Allah madaukakin sarki zai yaye kaurin sa. Ya tabbata a cikin hadisi ingantacce Allah subhanahu wataala yana da kauri yana da makangama as-saq ya tabbata. To idan aka yaye kaurin me zai faru sai a ce kowa ya fadi sujjada fala yastati'una ba za su iya ba khashi'atan absaruhum gannansu yana kaskance gannansu ya kaskanta tarhaquhum zilla kaskanci ya kan musu. Sai Allah ya ce wa qad kanu yad'una sun kasance da a duniya ana kiran su ila sujudi dan su sujjada ga Allah madaukakin sarki su sallah wa hum salimun a lokacin lafiya kalau suke sun ki. To yanzu kuma lokacin da suke bukata su yi kuma ba za a ba su dama su yi ba. To wannan rana ce ɗan uwa a duniya kaf babu wani tashin hankali da yake iya kamanta shi da tashin hankali ranar tashin alkiyama wallahi babu shi sai dai labari kawai. Amma wai labari ka kwatanta wani tashin hankali da tashin hankalin da zai kama da tashin alkiyama babu shi babu kawai dai idan mun je Allah ya sauƙaƙe mana. Amma bala'in ya wuce duk inda kake tsammani. Allah subhanahu wataala ya ce a farkon suratul hajj ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati min shay'in azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhaballahi shadid. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace lalle girgizar kasa ta tashin alkiyama Allah da kansa yace shay'un abu ne mai girma yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at lokacin da zaka ga kowace mai shayarwa tayi jifa ta wayi waki da abin da take shayarwa mace da danta mai shan nono ta watsar da shi kai ma ka san makarin bala'i bane wallahi kuna gani gini zai to zai danne su amma tayi haka ba haka bane sai haka ce banga-banga gini ya danne ta ita wani lokaci a zo a zaro yaron da ransa ta yadda ta mutu. Amma kai masifar da za a ce maka mace ta gudu ta baɗanta ta zubar da shi kai ma ka san ba ƙaramin masifa ba ce wallahi sai masifa tashin alkiyama. Allah ya ce wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki a lokacin za ta haifi cikinta ko ya isa yiwa ko bai isa yiwa ba saboda bala'i za ta tsuguna ta haife shi. Allah ya ce wata ranar nasa sukara za ga mutane suna ta maye maye da timbele wa ma hum bi sukara amma fa ba maye sai dan sun sha giya ba babu wanda ya sha wani abin giya ina ma kaga abin maye a lahira balle ka sha. Allah ya ce to ba abin maye suka sha ba walakin na azaballahi shadid azaba Allah ce kawai mai radadi a wannan ranar. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. Malai ce allitu abinda ake nufi da litan shine safhatul uruqi fatar wuya wa ma'anahu abinda ake nufi da shi shine yada'u safhatu unuqihi wa yarfa'u safhatu al-ukhra, ma'ana yana aje fatar wuyansa, yana ƙasa da wuyansa wani lokaci kuma sai ya daga, kamar yadda na fassara mana. Wa an Anas radiyallahu anhu qala, an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace laysa min baladin, babu wani gari, illa sayata'uhu ad-dajjalu, fate sai dujal ya sa kafarsa ya shiga cikin garin. Alwata'u shine shiga, alwata'u dukhulu shay'i fi shay'i, wani abu ya shiga cikin wani abu shine alwata'u. Annabi yace babu wani gari daga cikin garuruwan da muke da su a duniya kaf, fate sai dujal ya shiga cikin wannan garin, illa makkata wal madinata, yan uwa sai garin makka da madina, nan ne kadai dujal ba zai shiga ba. Dujal ba zai shiga ba, kaga idan ka fahimta kusa fitowa ba sai ka koma can ba, amma kuma za ku ji abin da zai faru, amma ka kuma inda mutum yana cikin iyalansa zaka ji abin da zai faru. To akwai ruwayar Imam Ahmad dan Hanbal, Allah ya kara masa, Allah masa rahama, Imam Ahmad ya rawaito hadisi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya nuna gurare guda hudu ne dujal ba zai shiga ba: Makka da Madina, wal masjid al aqsa wa masjid al tur, da masallacin Qudus, masallacin Qudus, masjid al aqsa inda ake tafafatawa yanzu, eh ake ta kashe mana yan uwa, Allah madaukin sarki kai musu dauki,
amin,
Allah ya tallafa musu, Allah ya tallafa musu waɗannan Yahudawa kuma da masu goya musu baya, Allah madaukin sarki ya rugurguza su, Allah ya rugurguza su, Allah ya saukar da fushinsa akan su,
amin.
Eh abubuwan da ake babu dadi yan uwa, babu dadi, babu dadi. Ku duba asibitin Al-Ahli yadda suka je suka yi raga-raga da shi, kusan mutum 500 da wani abin sun mutu, wata wani labarin ma sun ce 1000, asibiti ba, asibiti. Yanzu duk duniya yanzu kasashen duniya manya-manya na Turawa ma zanga-zanga suke akan wannan zaluncin da Yahudawa suke, wallahi hatta kasashen Turawa ma har America ana zanga-zanga, sai wannan zalunci ne, wannan inhumanity ne, zalunci ne wannan, hatta su kansu wanda suke goya musu, wato in banda irin arnan Najeriya su ne da suke da kekene, ba san abin da suke, ba san abin da suke ba galibi, eh su ne aka suna goya musu baya, amma wallahi ba sa tare da su, ba sa tare da su kwata-kwata, ba sa tare da su, zalunci ya yi yawa. To a wannan waje na Qudus, masallacin Qudus shi ma nan dujal ba zai iya shiga ba, sai masjid al-Tur shine masallacin Tur inda annabi Musa alaihi salam ya magana da Allah madaukakin sarki, na wajen ma dujal ba zai je ba insha Allah ta'ala. To hadisin shi ma ya tabbata, kun ganka kara da wannan hadisi sun zama guda nawa kenan, hudu: da Makka, da Madina, masjid al-Aqsa, sai masjid al-Tur. Wannan gurare duk wannan yawon da dujal zai yi ya zagaya ba zai shiga ba, amma da kariya da tsaro na Allah madaukakin sarki za ku ji yadda al'amarin yake. Walaysa naqabun min anqabihima, babu wani lungu ko sako shine naqabun bisukun qaf, babu wani sako ko lungu da yake a cikin garin Makka ko a cikin garin Madina, illa alaihi almalaikatu, fate da kaji za ka ga mala'iku a wajen, safina sun yi sahu-sahu, tahrisuha ko tahrisuhuma, suna kiyaye wannan lungun ko suna kiyaye Makka da Madina. Saboda kun ga abin da yasa dujal ba zai iya shiga garin Makka da Madina, me dalili? Gadan mala'iku ko? Yawwa, ba zai iya shiga ba, da yaje zai kai kai sai mala'iku, sai ga mala'iku da takobi, mun karanta a baya ai, sai ga mala'iku da takobba sun daga, saboda ka sai juya ba zai iya shiga ba. Fa yanzulu bisabaqati, saboda ka zai je bayan garin Madina, bayan garin Madina wajen wani waje da ake ce masa as-sabiha, ƙasa ce da take a fili ne da yake fetal mai rairayi a wajen, ƙasa tana da gishiri-gishiri, gona abin nan shuka ba ta iya fito a wajen saboda ƙasar ba ta da kyau, ƙasa ce da take mai gishiri-gishiri. Saboda haka nan zai je ya tsaya a wannan wajen, idan ya tsaya, fatar juful madinatu salasa rajafat, sai Madina ta girgiza sau uku, ta girgiza har sau uku, yukhrijullahu minha kull kafirin wa munafiqin, sai Allah madaukakin sarki ya fitar da duk wani kafiri da munafiki daga cikin garin Makka da Madina duk sai su fito su biyo dujjal eh kaga abin da na ga maka kenan ko amma ka gode daga Najeriya ka tabbata inda kana cikin iyalansa eh da ka je Madina ta yi girgiza sai mutun ya fito ya bi shi dama ita garin shi garin Madina wato garin Madina wani gari ne da Allah madaukakin sarki masa wata baiwa albarkatin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce almadinatu tamfi khabathaha kama yamfin nawu khabathal hadid madina tana korar tana tace ta tsame a bara gurbin cikin ta kore su su ji ba ta jin dadin zaman garin Madina kamar yadda ka san wuta idan an sa karfe mai tsatsa a ciki take mai tace karfan nan ta fitar da tsatsar karfe ya fita daban haka Madina take mutanen banza shi sa duk mutumin da ba mutumin kirki ba zai zama a garin Madina ba har yanzu kuma wannan magana ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a lokacin da yake rayi amma har yanzu garin Madina yana da wannan falalar kai da kake musulmi idan ka je garin Madina da Allah wanda ya taba zuwa aikin hajji yake ji yawa mu za a ga maka cewa garin Madina gari ne da yake da bambanci da Makka ta wajen zama sai ka ji wani aminci wani aminci za ka gani a garin Madina haka al'amarin yake shi sa dujjal idan ya je zai tsaya a bakin kofa ne sai garin Madina ta girgiza saboda haka duk wani wanda yake iyalansa zai sai ta fitowa shi dai ba zai shiga ba amma za su yi ne za su fito su mai gidansa anan sai a haɗe a ci gaba da harka Allah ya kyauta Allah ya kiyaye wannan bawan Allah hatsari ne rawahu Muslim wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa wa anhu wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabi Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ayati haqiqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yatba'u ad-dajjala min yahudi isbahan 70,000 alaihim at-tayalisatu yahudawan asbahan ko asbahan bil fa ko asbahan bil ba da ana fada madinatu asbahan yahudawan garin asbahan za su fito su budu jal su dubu saba'in saba'una alfan dubu saba'in yahudawan asbahan za su fito su budu jal shi garin asbahan yanzu yana ƙasar Iran yana Iran a tsakaninsa da Tehran kilomita 340 kaga ba nisa ina ne Tehran shine capital na Iran to tsakanin Tehran da shi Isfahan din kusan kilomita 340 zuwa haka gari ne kuma mai tarihi a musulunci sosai dan babban malami Abu Nu'aym al-Isfahani dan can ne shi ma kana jin Abu Nu'aym ko mai Hilyatul Awliya yayi littafi ma mai suna tarihu madinati Isfahan tarihin garin ne kawai yadda garin ya kafu da malama duk wani malami da ya taba rayuwa a cikin ta sai da ya kawo tarihin sa babban gari ne da yake da tarihi a musulunci to amma akwai yahudawa sosai annabi sai idan dujjal ya zo za a samu iya garin Isfahan kawai yahudawa 70,000 za su fito su biyo dujjal shikenan dama yahudawa ai na sani dama ko yawwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce alaihim at-tayalisatu duk suna sanye da at-tayalisa shine wani al-kisani al-aksiya mayafi in aka ce al-aksiya jam'i ne na al-kisa ina irin mayafin da ake yafa shi aka ko idan kai rauni a samu mayafi a yafa shi aka ko babu rauni to duk da irin wannan akan su za su biyo shi to shine malamai suka ce yanzu sa irin wannan mayafin haramun ne to bazan ce mafi inganci kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa ba haramun bane illa iyaka ci Ibn Taymiyyah yake cewa suna sai yadda suke shine suna farka tsakiyar idan suka samu mayafin sai su farka tsakiyar sai su zuro shi haka sai ya yawuyan sa haka za ka ga wani abu anan din su ko a kayan da suke sawa haka irna yau wato irin nasu ne to su haka suke wani su amma yanzu irin yadda daga Larabawa suna yi ko su daga cikin ustazai mutum ya dan samu mayafi ya rasha shi ba yahudiya bane shi yawa ba yahudiya bane shi wannan babu ne shi sai babu su yake cewa yanzu idan ya kasance tifafi irin na musulmi ne sai aka samu arna suna sawa sai a ce tifafin ya zama haramun ga musulmi kenan ba haramun bane su ne suka ɗauka kai ne aka ce nasu ne abin ka kasa nasu ne man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu duk abin da yake sun keɓanta da shi tufafi ne na Yahudawa ne ko na arna ne to kai musulmi ba ruwanka da shi dan kai ne a gaba galibi kuma yadda al'amari yake shi ne wanda ake koyi da shi ya fi wanda yake koyi da shi haka ne ko ba haka ba ne yanzu misali wani ya je ya sai waya irin wannan sai ka ce kai amma wayannan temin sai ka je ka siyo waye koyi da wani kenan kai da shi waye a gaba wanda ya fara siya ba haka ba ne ba haka ba ne yanzu misalin da zan ba ku shi ne akwai wanda za ka ga suna sha'awar yan bal ko aktawan fina-finai sai ga mutum ya yi aski irin na dan bal sa riga irin dan bal ba haka ba ne to da shi da dan bal din waye a gaba kenan dan bal din ne a gaba to duk mutumin da kake koyi da shi kana nuna cewa shi ne a gabanka kai ne a kasansa naka bai yi ba naka kaskantacce ne nasa ne madaukaki an gane to shi sa shi kuma musulmi a koda yaushe shi ne madaukaki akan sauran addinai to ba a yadda ka rinka koyi da duk wani arne ba shi in yayi koyi da kai shi ya jiyo shi ne a kasa amma kai ka je ka rinka koyi da arna a wallahi ka fado ka fado saboda haka kaga indai zamu dauki wannan magana mu sa ta a rayuwar mu kaga mun fado gaba ɗaya warwas mun fado yanzu kallon matasan mu saboda Allah aski dan Allah irin nawa ake galibi sa kaya wannan fa shi saboda tsaba in ya samu ni wanda yake so komai irin nasa sai ya je ya karanta me yahubi din sa me kaza din sa me yake so abinci me yake so hatta abinci shi wane ne saboda Allah kaskanci ne wannan wallahi kafi karfin wannan musulmi ne kai koyi da kai yayi koyi da kai shi sa annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace la tattabi anna sunana man kana qablikum hazza wal qazzati bil kazza yace za ku rinka bibiyar hanyoyin wanda suka gabace ku daidai wa daida shibran bi shibran wata ruwayar dami da dami idan ba yahudi ya dauki kafarsa daga nan wajen sai musulmi ya dora sahabbai a lokacin sun san izzar su sai suke tambaya rasulullahi yanzu kana nufin yahudawa da nasara za a samu musulmi su rinka bin su irin wannan biyayya annabi ya ce to da su nake nufi in ba su ba annabi ya ce kai wallahi da za su shiga ramin damo hatta law dakalu zuhra babbin la dakhaltumuhu inda za a samu nabi yahudi kun sai yadda damo yake rami ai ko damo yadda yake rami zai rami dan inda zai iya sa kansa ciki kuma sai ya shi mai fadi to inda za a samu mutum ya kutsa kansa ya shiga ramin damo sai an samu musulmin da zai ce shi ma sai ya kutsa saboda koyi dawa da bai yahudi da Allah ba haka bane haka annabi ya faɗa kuma yanzu gashi ne ya tabbata Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan magana ta annabi ta tabbata akan mu ba mu dai eh Allah ba mu ikon gujinta amma matsayin ka na musulmi kai abin da zaka yi amma wallahi kafi karfin ka kana koyi da yahudi da nasara wallahi kafi karfi ka rinka jin izza walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin izza ta Allah da manzon sa ce da mu'minai kana koyi da wani arne annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi cewa idan ka taho arne ya taho yace kuntata masa anya kada ka matsa kai banga banga wallahi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam saboda kai ne a sama in dan uwanka ne musulmi ya taho kaga wani yaro ya zo cewa dan matsa masa ya wuce ai wannan musulmi ne dan uwanka dattijan da ya fi ka shekaru girmama shi mutunta shi matsa masa ya wuce amma arne fa a shi ya dakata maka kada ka abin nan kada ka kauce haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam ma ku dube yadda muka zubar da kimanmu da darajar mu wai su ne abin ababan koyem Allah ya samu dace ƴan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa na'am na'am Na'am. To tambayar da yake ce shiga garin Madina menene abin da ya kamata mutum yake idan zai kai ziyara. To kai ziyara garin Madina abu ne da yake mai muhimmanci kwarai da gaske tunda abu na farko a san manzon Allah yake a kwance sallallahu alaihi wasallam kaga kowanne masoyi zai bure ji wajen wa masoyinsa. Eh kuma bamu da masoyi kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh mu dai bamu da shi ko akwai? Babu. To idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka je garin Madina to akwai bukata ka je kai masa sallama idan ka je ka tsaya ne akan kabarin sa ga na sayyidina Abubakar a hannun dama sa hannun gunsa kuma na sayyidina Umar ne saboda ka zaka je ka tsaya kai masa sallama assalamu alayka ya rasulullah in ka fada ka ma yayi in ka kara da qad shahidna ko qad shahidtu annaka ballagta ar-risala wa nasahta al-umma wa addaita al-amana wa ballagta ar-risala zuwa karshe shikenan ba a roƙan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ana roƙan sa yawa wa ake roƙo Allah madaukakin sarki zuwa zaka kai masa sallama annabi yace duk lokacin da kai masa sallama za a tashe shi a gaya masa cewa wani dan wani ya maka sallama saboda ka kana yi za a gaya annabi a ce wani ya zo ya maka sallama annabi zai amsa kuma sallallahu alaihi wasallam amin amin sannan sai ka karasa kusa da kabarin sayyidina Abubakar shi ma sai kai masa sallama assalamu alayka ya abi bakr min siddiq assalamu alayka ya umar al-faruq wannan shine babu laifi ka je rauda an san rauda aiko inda annabi yace ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna annabi yace tsakanin gidana kofar gidana da minbari na wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna to kada kai sake in ka je nan ka je kai nafila a wajen kada kai sake ka zauna a wajen kai nafila kai ka roki Allah madaukakin sarki kai zikiri dausayi ne daga cikin dausayin aljanna babu laifi insha Allah ta'ala to daga nan nam sosai ma kuwa zakai sallama da salati sosai ti ya halatta daga nan kuma nan masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan Allah kai ka garin Madina kai kokari kai salloli guda biyar a wajen kai asuba zuwa isha dan salla daya a masallacin daidai take da salla dubu a masallacin unguwar ku a wannan masallacin namu dan Allah wanda saka shi ne wannan masallacin Makka kuma sallah 100 duk sallah ɗaya da kai daidai take da kai sallah 100 a masallacin unguwarku dan Allah me zai kai garin Makka ya saka shi ba ai saka shi ba to haka idan ka je ka shiga garin Madina shi ma kai kokari ka salloli guda biyar kowace in ka gama kai nafila idan ana yin nafila a bayan ta sannan akwai guraren da ake zuwa dan yi ziyara misali a garin Madina misali Baqi'a akwai manyan sabon manzon Allah yana da aminci tsara tabbata a gare shi a kwanta a wajen nana Aisha tana ciki sayyidina Usman yana ciki manyan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah kara masa riya tana kwanta a wajen to yadda ake ziyarar makabarta haka zaka je kai ziyara assalamu alaikum da ra qaumin kai musu addu'a sannan sai ka shi kai musu addu'a gaba daya sai ka fito babu na'am wannan karbar da su mallam akwai masu yace akwai wanda suke gaidin din mutane galibi wasu suna zuwa neman kuɗi ne gaskiya masu gaida din nan wasu ma wallahi kafi su karatu warai da gaskiya ina gaya muku wasu waɗannan wanda suke ɗaukan mutane su rinka zagayawa da su wani gurin ba a ziyara ba shari'a ba ta ce a yi ziyara ba su ɗauke ka su kai ka shi sa nake ɗan gaya mana akwai masallacin da ake ce masa qiblatayn wanda an yi sallah a masallacin ana kallon baitul maqdis kuma aka juya yawa shine masallacin da ana cikin sallah me yake kuwa zo ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je da daddare an sauka masa alqur'ani an ce daina kallon baitul maqdis sai kalli ka'aba ana cikin sallar sai aka juya aka da aka kalli ka'aba aka ara sallar haka to wannan masallacin shi ma wasu malamai suka ce babu laifi mutum ya je kai ziyara a wajen sannan akwai masallacin da annabi ya fara tsayawa yayi sallar juma'a masallacin ya sunan wajen nan Quba na'am Quba masallacin Quba shi ma nan ana zuwa a ziyara ana zuwa to amma galibi guraren da rahu ana zuwa dinnan duk shari'a bata ce ba babu laifi a matsayin yawon bude ido kaje ka hawo Uhud dutsen Uhud yana nan wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu Uhud dutse ne yana son mu muna son sa inji manzon Allah to babu laifi kaje ka hawo wannan dutsen ka gani guraren ziyara da aka ce nan ne gidan annabi nan ne kaza babu laifi kaje ka gaggani amma da sunan yawon bude ido ba da sunan addini ba ina fata an fahimta to ne idan mutun yayi shikenan yayi insha Allah ta'ala Allah ya samu da wanda ke zaka shigo da wata magana na'am ana nazi na'am na'am gaskiya ne na'am gaskiya ne
نعم نعم tambaya ce a takuda amma dai tana da muhimmanci kwarai abubuwa ne da dan dama yace mun yi bayani akan za'a mutum hisabi daga lokacin da ya balaga zuwa lokacin mutuwarsa ko sai ce akwai wanda shi bai karba bai ma musulunta ba sai da ya girma mutum ya girma ya shekara 50 ko 60 sannan sai karba addinin musulunci kuma kafin musuluncin nasa yayi abubuwa da yawa marasa kyau sannan yace akwai mutumin da shi kuma yayi laifin ko ya zalunci wani amma yayi istighfari ko kuma yaji ya nemi wanda ya zalunta din yafi masa kuma yace ya yafe masa shi ma wannan za a dauko a auna shi cikin abin da za a yi masa hisabi akan sa to abu na farko shine mutumin da bai musulunta ba sai daga baya shi wannan abu ne mai sauki annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi yace al-islamu ya hadumu ma qablahu addinin musulunci ya ruguje duk abin da mutum ya kafin sa to haka idan mutum zai shekara 100 yana shirka duk abin da ya aikata a lokacin shirkin nan da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan duk abin da ya bayan an yafe masa gaba daya ya dawo fresh haka mutumin da shi ma yayi abin da ba daidai ba ya gane ba daidai ba ya istighfari ya tuba to wannan idan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa shi ma abin ba za a kawo shi ba an riga an wuce shikenan bismillah an wuce abin kenan ba za a kawo shi ba haka mutumin da ya yafe maka abin da kai masa haƙƙinsa ne sai ya yafe to shi ma wannan ba za a kawo shi ba abin ya riga ya wuce ana bayani abin da kaje da shi lahira ne abin da kaje Allah madaukakin sarki bai yafe maka ba wanda aka zalunta din bai yafe ba to nan dole sai an kawo shi an yi me an auna amma abin da Allah madaukakin sarki yafe maka a duniya wannan ba za a kawo shi ba eh shine al-ghufran din dama al-ghufran shine lillibe abu eh lillibe abu kai abin amma sai Allah ya lillibe nu da baka ba saboda wannan dai shine a takeice yan uwa sai mu dakata ka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya amin kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah